This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 21 ga watan Afrilu shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi da kalle ka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a saurari labaran duniya tare da Maryam Dauda.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Akalla Falasɗinawa 13 aka kashe a wani hari da sojojin Isra'ila suka kai a yankin yamma da kogin Jordan, a cewar sojojin Isra'ila da na Falasɗinawa a jiya Asabar. Isra'ila ta ce sojojinta sun kawar da 'yan ta'adda 10 sun kuma kama mutane 8 a yayin farmakin da suka kai a sansanin 'yan gudun hijirar Nur Shams. Kungiyar masu tsananan kishin addinin Islama a yankin ta ce mambobinta 3 sun mutu. Kungiyar Tulkan Brigade, wacce ta kunshi sojoji daga bangarorin Falasɗinawa da yawa, ta ce mayakanta sun yi musayar wuta da sojojin Isra'ila a jiya Asabar. Akalla jiragen sama marasa matuki guda 3 ne aka ga suna shawagi a saman yankin sansanin Nur Shams, yayin da sojojin Isra'ila suka shiga cikin sansanin da motoci masu sulki. ‘Yan jarida da kamfanin dillancin labaran AFP sun ji karar harbe-harbe sun kuma gagawar waki a kan titi, sannan jiragen sama marasa matuki na Isra'ila sun lalata gidaje. Jagoran mulkin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei ya jinjinawa dakaran ƙasar saboda nasarar da suka samu a jawabinsa karan farko ga jama'a tun bayan da Tehran ta kaddamar da wani gagarumin hari da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuki akan Isra'ila a makon jiya. Da yake ganawa da manyan kwamandojin sojojin Iran a yau Lahadi, Khamenei ya yabawa dakaran ƙasar bisa nasarar da suka cimma a hare-haren da suka kai a 'yan kwanakin nan, wato harin da Iran ta kai ta sama akan Isra'ila a ranar 13 ga watan Afrilun nan. Sojojin sun nuna kwarewarsu da ƙarfinsu, sun kuma yi abin burgewa a Iran, a cewar Khamenei. Isra'ila ta ce da taimakon Amurka da sauran ƙasashe abokan hulɗarta sun kakkaɓo kashi 99 cikin 100 na jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami sama da 300 da Tehran ta harba mata, kuma makaman da suka iya kutsawa ba su yi wata barna ba sosai. Wasu hotuna ta sama da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya yi nazarinsu a jiya Asabar sun tabbatar da bayanan na Isra'ila. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Raisi zai isa makwabciyar ƙasar Pakistan gobe Litinin don ganawa a hukumance da shugabannin ƙasar a daidai lokacin da Iran da Isra'ila ke takun saƙa. Wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Islama ba ta fitar a yau Lahadi ta bayyana cewa tattaunawar za ta ba da muhimmiyar damar ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu a fannonin cinikayya, cuɗanya, makamashi da kuma noma. Sanarwar ta ce tawagar Raisi za ta hada da ministan harkokin wajen Iran da sauran wasu ministocin da kuma wakilan 'yan kasuwa. A yayin ziyarar tasa ta kwanaki 3 a Pakistan, ana sa ran shugaban na Iran zai gana da takwaran aikinsa a Saif Ali Zardari da Prime Minister Shabazz Sharif da dai sauransu. Ba tare da ba da ƙarin bayani ba, sanarwar ta Pakistan ta kuma ce ɓangarorin biyu za su tattauna akan haɓaka yankin da ma ƙasashen duniya da kuma haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu don kawar da barazanar ta'addanci.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. madalla ma sauraron mu yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe na barku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Ya salamu ku.
Ni yar jihar Gombe ce kuma yar siyasa ce yar kasuwa ne sarauta ce
kallabin shirin ta wannan makon ƴan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana Alheri Grace Abdu yayin da iyaye mata da dama suke shiga ayyukan gwamnati ko kuma sana'o'i a yunkurin inganta matsayinsu da tallafawa iyali ana ƙara fuskantar bacewar kananan yara da waɗansu lokuta yakan kai ga zama ajalin yaran ko kuma salwantar su zamu haska fitila akan wannan lamari zamu kuma dora a bayanin da likita Na'iba ta fara kan muhimmancin gwajin lafiya kana kamar yadda muka alkawarta kallabin mu ta mako za ta bayyana mana dalilan da yasa bata koma majalisa ba karo na uku duk da karbuwa da goyen baya da tace tana da shi daga al'ummarta ku biyo mu domin ji ya fi sako to kafin mu kai ga hirar mu da kallabin mu ta mako bari mu bude babin da batun yawan bacewar kananan yara da ake fuskanta a jamhuriyar Niger da dattijai mata suka ce ya samu asali ne daga sakacin iyaye mata da suka fi mai da hankali wajen neman abin zaman gari kamar yadda waɗannan mata da shirin kallabi ya zanta da su suka bayyana
sunana Hadiza a gaskiya yawan batan yara a yanzu yayi yawa kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye musamman yanzu a cikin wannan wata sai ka ce ma danka wuta je ka kai wasan ka yaro karami ke ya barki ki huta kuma in ya huto shi wannan yaron miki san ba ina zai tafi in ya tafi kuma sai bayan ya tafi a huto ana nema neme mafi akasarin ji gashi yake ka rigima tsakanin miji da mata shi na miji can ya tafi neman abin da zai kawo muku kuce da ke da yanki kin bar diya sun bace mu na miji ya cikin kasuwar shi an buga mishi an ce yaro ya bace yanzu akwai wani yaro yanzu da ya bace da aka kawo shi an yi ta sanarwa yanzu dan har ya kwana ya wuni yana gidan liman har yanzu uwayen shi ba su zo shi ba to kin gani kenan yanzu uwa ke duk inda kike hankalinki a tashe yake da neman yaro kuma danki har ya kwana ya wuni kike san ba inda danki yake ba kwa zo ba ku nemi inda danku yake mafi akasari wai in diya bace yake tashi ki ta yawo ki ta larwai maimakon gashi na an samu ci gaba in gidan kafafen yaɗa labaran na kaje ka ko kuma ɗan gangamin wannan ka dauka nan da nan za a samu maka yaro to shi wanda ya tsinci yaron ka bar shi da wahala tunda wani yaron in ba uwayen shi bane ba yaron zai ta kuka yi ta kuka yi ta kuka kuma ke can kin ce hankalinki a tashi shi uba da zai je nemo muku hankalin shi a tashi makwabcinka ma duk wani masoyinka ma hankalin kai shi a tashi tunda yanzu in kin kula a sanarwoyi a wuni sai ai sanarwa ta kai 30 wanda ta batan yaro ce wani dan ya kwana dai wani ya kwana biyu ba a same shi ba kenan lahi namu ne na uwaye uwaye mata muke da sakaci tunda namiji ba tsayuwa ba sai ya duba miki tarbiyyar yaron ki da ya yaron ki ina yake zuwa kuma yaro lokacin in yayi biki ne mu ba ina danki lokacin abinci ya biki ne mu ba ina danki kin ce ma danki tashi tahiyar kama kwamta ina je makwabta daga makwabta an kore shi ke da cika ayyukan ki biki zamana ba da shi wani zai zamana miki da da wani ba ya zamana miki ba da saboda rashin jin yaro sai uwa ke dan ki huta kin kori yaro wannan amana ce Allah ba mu da in ya fita duk inda ya samu ƴan mintuna baka ga ba danka ka neme shi kuma danka ka ja shi a jiki yo wani bai shan nono ba za ki ga an kawo wani yana shan nono za ki ga an kawo shi wani dan yayayyo wani baki ba shi wani mai bakin ne za ki ga wani a ce daga makaranta kuma wai dami shan nono wai ka gama shi da yaran mun ma ka ce wai su tafi makaranta
sunana Maryam wallahi kun yi gaskiya kwana biyu abu yayi kamari baka taba wuni guda ba baka ji ba gumi shi jiwa amma ni dai gaskiya ina ganin laifi uwaye ne mata laifin mu ne saboda mace ita ka sani da kula da gida da kula da yara shi ne miji da sai yayi sallama da kai ya tafi neman abincin bakin shi kuma ta neman aiki ta yi aiki kenan uwaye mata su ne suke yin sakaci suke yin negligence in yaro har ya fita ya yi 'yan mintuka ya awoyi baka ma lura ba sai can in ka hankali ka ga yaro bai nan kuma kannan lokacin gaskiya yaro yayi nisa kuma ba mazan hadin da ya shiga ba kenan gaskiya laihi uwaye ne mata laihin mu ne gaskiya rishin sa yaro a jiki ne tunda in kana sa yaro a jiki ko kuna kallon tele tare ko kuna ayyuka tare kenan ka san muhimman in yaro ka san shige da fitin shi kuma koda wuta zai ka san inda yake amma sai ka gani wata uwa daga ta ba dan ta kare in ya huta fa ta kara neman shi tana yiwa sai wani lokacin wani abincin yayi ko kuma sai in uban yazo ko ina neman shi ko in zata aike shi
sunana Hadiza Haru wallahi daga sakewa uwaye ne da in ya huta ba kai waye shi akai na naga a gidana a diyana amma ni ba ani ba ni tunda nake ne zaman diyana mutun tara na goya na yayi shi a garin na girma ba dana bai taba bacewa duk inda dana zai shiga na san inda yake muna dunkule tare da diyan mu bun mu ce ma diyan mu ku ta goje ku sai ku yi wasa danka daga ya gusa ka neme shi su kuma diyan yanzu a ba ruwan su in fa yanda zaki in ya wanki zaki ba ruwan ki da diyan ki au kin bar shi da ƴan uwan shi au biki bar shi da ƴan uwan shi a unguwa ko yawo yana gararan ba sai ki ga yaro haddadare yaro yana yawo dan kararremi a ce wai ina uwan shi da da mu da uwayen mu bakin da almuru tai wallahi ba karbuwar dan yana jikin ka danka in nawa ne yana jikin ka tare da shi zaka kwanta tare da shi zaka tashi yanzu ka hai ka ci kuta ku tai urun suwanin ku yi wasa ko ku tai urun hawanta ku wasa ko ku tai waje ku yi wasa musu san kama iya a jikin su suna sha uwa shi yasa hadda zai bace maka baka sani ba dukkan ya danganta daga uwaye ne su suke sawa hadiyan su suna bacewa da baka taiye ka yawo baka san ba inda dan kai yake saboda Allah da Annabi amma mu da muke matsa da diyan mu lalle diya suna bata amma sai ka tare amma ne yanzu diyan yanzu bisu sa diyan su a jiki sun saki diyan su a ce je ka kai wasa ki ga diya suna ta yawo suna wasa an gana babu yayin su a kusa kuma babu uwayen su a kusa kuma yayin ma da za a sake su a cin su kute ku wasa su ba masa hankalin bane in jan ne ma sai a ja su tare su da ƴan uwan duka su tai yanzu haka abin da muke jikoki mu ne muke tsimi na tsare su amma ba don uwayen su ba uwayen su ba ruwan su sai su sake su tsare su ka ta hife yandinka ka ta yawon bikin ka ba ruwan ka da danka kullun ana sanarwa ana neman diya to wallahi diyan yanzu su suke cikiya da diyan su su ne bisu sha uwa da diyan su dukkan rishin tarbiyyar mara ta tashi duk ta rishin baka rike ba danka ne a jikin ka duk lokacin da danka zai wuta ai yanzu da mu jahilan da ƴan barki ba dai bane su ƴan barki a bisu rabuwar diyan su kin gani sai ka nemi mai aiki ko ka nemi mai tsaron diyanka an kaso daga gurin aiki ka san danka inda yake a kwanta su ko wannan yara ne yanzu masu yawo masu abincin gwadala wallahi ba ruwan su da diyan su shi yasa diyan su kullun suke gararan ba suna bacewa sun tashi kuma su kan gare musu
su ma aikata sun sa diyan su suke sun kunna musu tele suna kallon ko da san anime ko kuma barci
ko barci na da barci suke sa ai da babu wannan kallon da yawa to barci suke sa diyan su ni yanzu kuma
yau ta rana ake
kware kwa ne bar shi ranar suke sa diyan su mun zauna da su ai ma'aikatan babu ba muke garin nan yayi da shekara 40 ce yanzu kuma da abun kallo sai su sai ma diyan su abun kallo ko abun wasa su ko wannan a gaskiya babu dukkan rashin tarbiyyar nan daga diya ne uwaye mu diyan mu amma mu gaskiya ba haka muka rene diyan mu ba shi yasa din yanzu daga sun tashi ba ruwan su musu jin magana su yo haka ta shayi rashin kulawa na uwaye namiji ya ta neman tuwo ko da yake a yanzu ma mata akwai masu neman tuwo amma ba mai nisa bane ayi irin na maza biki labuwa danki ko sana'a ce kina ta kusa da diyarki kina ta kusa da danki in lokacin zashi daga alkol ya ko sai eje ki kin ta lokacin yarkin da zai zo
amma kuma yaran mata na yanzu akwai san iyaye
akwai su san diya duk abin da ya taba diyan dan maza ne suke su tai su yi wada amma na banza ne tunda baka tarbiyantar da danka ba ai so na banza ne madam tarbiya ita ce so ai danka ka san inda zai zauna ka san inda zai tashi
sai kiga da magarba yawo dan karami yana yawo a titi
dan kararrami ko mun kananta shi kai digan shi iya yawo to an aka dauke shi kin sani in ya je ya shiga wata lalata kin sani wallahi lahi yana daga gurin uwaye mata maza ba a sasa a ciki inda shi namiji ya tafi bude shi in ya zo ma ya gaji amma ke mu cike kika san zaman dan namiji ma ka san zaman ci ka san tashi shi haka da yake mace ki ka san zaman ci ka tashi ku tashi ɗan uwa diya na mata ne yanzu ku tattali ɗiyan ku kusa ɗiyan ku a jiki ku san inda suke zama ku san inda suke tashi tunda gyara na Allah ne kuma addu'a ita ce mai ƙarfi kama ɗan ka tun da wuri an san Allah yake gyara amma sai an gama da mu uwaye kenan daga mu ne uwaye mu ne malumai mu zo mu bi sau da kafa mu ne makiyaya makiyaya ne irin yadda muka ma uwa mu kiwon shanu da dabbobi da awaki to yanzu iya su ma abin kiwo ne in baka yi kiwo ba gaskiya baka cin nasara.
Kama da kamar yadda muka alkawanta yau ma muna tare da kallabin mu ta mako Honorable Binta Fatima Bello wata mace da aikin alheri ya sa ta yi fice har ta kai ga tarihi a Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya. Shirin Kallabi ya nemi sanin abin da yasa bata sake komawa majalisa ba a tsayawa takararta ta uku duk da karbuwa da goyen baya da tace mazabarta ta nuna mata. Ga Kallabin mu ta mako.
Kin bani tarihi siyasa ya karbe ki. Me yasa baki ci gaba ba daga shekara 2019?
Eh to ba ban ci gaba bane ba a 2019 na yi takara Hajja Madina. Na mutane na sun ce mun in je nemi senate duk da dai da farko na yi turjiyan bana so in nema saboda ina ganin yankin da na fito da kuma na shi dace inda nake amma tun da su suka kira ni dadin masu suke zaba na sai naga in nace ba zan je ba gobe wata kila wani bukata na nema zai taso ba zan iya samu yanda nake tunanin ba haka ina so dai bana so na shiga takara muka yi takara mu shida maza biyar ni kadai mace maza biyar din nan lokacin akwai 60 senator yana takarar da ni akwai 60 deputy governor akwai former deputy governors guda uku kenan muka yi takara da su sai commissioners guda biyu amma Allah ya bani nasara da landslide victory.
Me ya faru baki zo majalisar ba a bara?
A 2019 ne?
A 2023 ne ko?
2019 ne.
Okay, 2019 me yasa baki zo majalisar dattawan ba?
Eh ba wai ban zo ba tunda ni ce yar takara da take rike da tutar takara na jam'iyyar PDP a 2019 din. Na je general election, ayin general election, alhamdulillah. Na yi campaign ina thoroughly. Wanda shi mai girma a Tiku bai ma je zone din mu ya campaign ba ni ne kusan na leading campaign din zone din kuma a duk fooling unit a lokacin inda na ci maybe 5 vote 10 vote na ba shi hakan nan kuma shi ya ci zabe a zone din mu Gombe South kenan so da aka zo ban sanya akai ba Allah da ya kaddara na dauke shi mukaddari aka zo aka kashe min qur'u 22,630 da aka kashe
qur'u a wace hujja
ba hujja Hajja Madina saboda inda da hujja da ya shafi qur'un shugaban kasa su ma da an kashe musu na 60 da dufulin unit daya aka yi zabubukan nan hujja Allah ya barwa kansa sani wanda suka kashe su suka barwa kansa sani saboda suka rubuta supplementary awa 72 ana rike da result dina ana neman yanda za a kashe qur'un nan suka samu dalilin da suka kashe suka canje kotu ni kuma na kira magoya bayana nace su yi hakuri ba zan je kotu ba ba kotu da ya wuce na Allah kuma ban je kotun ba
kina ganin me yasa hakan ya faru da ke kina ganin saboda kina mace ne ko dai a jam'iyya ce ta adawa
eh to eh Madina lokacin ai ba ma a jihar Gombe lokacin ai PDP ne take mulki tunda gwamnan lokacin excellency Bayan Hassan dan Gombe ne kuma shi yake mulki shi ma yayi takarar sanad a shekarar amma su result din su da Gombe Central da Gombe North ina ji tun ranar Lahadi da safi an faɗi result din su ina he talata da safi inda aka fito aka ce in je kotu in kin yi bibiya ma shi professor da ya kamata ya announce result ina bai announce result ba kuma bai signing takardan na faɗi zabe ba har gobe inda za a ji ainin za su fitar bai signing ba yace shi bai yadda na faɗi ba saboda an je dai kawai an sa dole a kashe qur'u shi bai yadda ba amma da hakan na barwa Allah saboda na san wataƙila Allah ya rage min wani abin da ba zan iya gani bane ba amma ni kan na riga na san zabe ban faɗi ba but da suka kai wanda suka kai shekara 4 sun sake canza shi
to kin hakura kenan da siyasa
Hajja Madina ana hakura ne ko 2023 din nan ma na sake tsayawa na nemi senate na nema da mutane 10 a 10 nan duka maza ne ni kadai ce mace mun zo mun yi primaries wanda aka ce ya ci a lokacin ya samu qur'a 50 ina samu 48 to na je kotu na filing kara ba wai kuma don bana son zaman lafiya bane ba saboda akwai irregularities da aka yi a wurin zaben akwai ma'aikatan gwamnati guda 4 wanda kowa ya sani a dokan da aka gyara na zaben 2023 ma'aikatan gwamnati ba zai zama delegate ba ni a zabe na sun jefa akwai mutum daya wanda na san ya ma mutu ya jefa qur'a
kuma ma'aikacin gwamnati
a'a shi wanda ya mutu ma kan ma yana kabarin sa ai amma an kira sunan sa ne ya jefa qur'a madadin sa sannan akwai disabled daya National delegate ne dama inda za a yi zaben duka da executive to da aka zo aka yi abun nan electoral act amendment din nan an ce mutum uku ku ne power za su zabe so an excluding ma ni kaina da za a yi zabe ina da Qur'an da zan jefa kaina but tunda an zo an gyara doka ba a yi zabe da dokan da za ake zabe da shi ba shi kansa wannan disabled din bai kamata ya jefa ƙuri'a ba amma duk gwamnati ni kadai ne disabled ya jefa ƙuri'a a zabe na kin ga in na kirga ƙuri'u wajen shida din nan abnormal votes din nan bai kamata a ce wanda ya ci ya ci ba tunda ni ban kan ba su support a gun wayannan ba na riga na san dama ba ma'aikata ba za su jefa ƙuri'a ba to a mutaran nan da mu goman nan dai ya samu 50 na samu 48 na je challenging process din na je na filing case na saboda filing yana da limit baraka wuce kwana 14 daga ran da aka yi zabe zuwa ran da ka shigar da ƙara ba so na yi kokari na gama shigar da ƙara na dauki sana a Abuja na je zan depending abunda nayi wannan ke jami'a ta kira cewa an kira mu je a sake zabe ni kuma dai ina son zaman lafiya ban duba na je na kai ƙara ba ke na koma na dauka za a yi normal zabe ne tunda ni na san ni yar siyasa ce wanda ta fara daga ƙasa ba wai siyasan rana tsaka kake yi ba so na san mutane na suna so na ko muna zaman lafiya da su na san in za a yi zabe za su sake bani ƙuri'un da suka bani unfortunately ke ana tsammanin wuta a makera ke aka samu wuta a masaka me aka samu wuta a masaka he kawai ke naji tun ina hanya daga Abuja don na sauka a Abuja karfe 7 na yamma aka ce min gobe da safi talata za a sake zabe haka na kama hanya Madina na tafi karfe 3:30 na shiga Jos na asuba ina shiga Jos ina sallan asuba karfe 5:15 na kama hanyar Gombe ina shiga Gombe delegate ina kiran su suna cewa muna hotel Hajiya tunda nake siyasa Hajiya Madina ban taba ganin siyasan da ya bani mamaki ban dariya irin wannan ba a ce delegate ka je ka boye su a hotel aka boye su a hotel aka debo yan sanda da soja da civil defense aka garkame a kowane kofar hotel ina gidana ina kiran mutane na ba da kudin da ake bayarwa wani delegate in proxy to representative insu muna magana da su a waya wallahi ban ga delegate ko daya ba muka je za a yi zabe a fundariya wanda ma bai samu ƙuri'a daya ranan zaben da muka yi ba kai ki ji mutum wai ya tashi aka ce za a yi dan statement kowa zai dan tashi dan yi magana wa delegate kai ki ji ai Mr. Kaza I step down for Tony nace binta bello is not stepping down for anybody I stand as a candidate kuma zan depending abun nan the unity na demokradiya a Nigeria tunda muna zamanin demokradiya ne kuma muna neman transparency ni na so saboda na san ba amun adalci ba yanzu in na fadi zan yadda na fadi amma in za a yi gaskiya this side na san ba gaskiyan za a yi ba but ban yi zuwa wurin ba na je wurin an je fa ƙuri'a kuma dama tun ana gobe za a yi abun an ce mun za a bani ƙuri'a 20 an iyamakin mun ƙuri'a 20 mutum 20 su ban ƙuri'a kuma 20 din nan Madina haka aka bani ya confirm mun maganan da aka gaya mun a day before zabe din kenan ke nayi dariya yana daga nuna ne hamdala nace Allah na gode maka at least ni kadai aka taru mu ke gode alhamdulillah siyasa baran fasa ba ja Madina saboda in na fasa me zan yi age is still by my side a matsayina na mace muna kokari ne mu mentorin mata su taso kuma in nace na fasa wanda da suke yanzu kin je na zama role model din mutane da yawa in nace na fasa gobe za su looking onto
lalle an yi gwagwarmaya kuma kin yi ta mazaɓin Honorable Binta to ko yaya mata masu sha'awar shiga takara za su iya cimma wannan burin bayanin da Honorable za ta yi mana kenan mako mai zuwa kada ki bari a baki labari bari kuma mu koma kan batun kula da lafiya inda a yau likitan mu ta bayyana ko daga wadanne shekaru ne ya kamata mace ta fara zuwa asibiti domin a duba lafiyarta ko da kuwa tana jin garau a jikinta.
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifan su da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya to amma yanzu abin ba haka bane din wasu ƴan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama. To yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti. To amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan. To shi kuma wannan cervical cancer na bakin mahaifa kin ga sai macin da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din cancer bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan cancer din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma miwa bayan haihuwa sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai kananan yaron da ake haifar su da ciwon suga. To kin ga wannan din da karfin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara kanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up amma wa'anda ramar ta su ta yi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da obese wato kibar ta su ta yi yawa mu shekarun su to kin ga su ma haini ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
Misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma su hawan jini mata ciwon suga su kin ga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti.
Wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta?
To matsalolin dai ba su wuce waɗanda muka bayani a kansu ba kaman shi sankaran maman breast cancer da kuma cancer bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take adaba yanzu mata da ya saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kaman ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba.
Wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikin su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya?
Abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutun yayi gadon ta ba gaskiya akwai wanda ba sai gadon ta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadon su wato su ratsun su risk din su yafi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadon ta ba.
To madalla nan kuma zamu da sa'aya a shirin namu na wannan makon sai mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin uwar gida ke ma kina iya shiga shirin domin ba da gudunmuwar ke ga ci gaban al'umma da yayata harkokin mata da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da mata ke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da kuma Madina Dauda da Hawa Umar a birnin tarayya Abuja da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri.
Masu sauraron mu baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Alheri Grace Abdu da wanda ya bada umarni Kailu Haile. da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.